ya gode godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bata farkin sa har zuwa tashin alkiyama ɗan uwa musulmi idan ba amanta ba satin da ya gabata mun yi magana akan suratul ikhlas wato qul huwallahu ahad mun ambaci wani abu daga cikin ma'anoninta irin abinda take dauke da shi na kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da ibada da tabbatar da ɗayan takarsa a cikin sunayensa da sifofinsa da ayyukansa da cewa kuma shi kadai ne wanda ake nufarsa da bukatu wanda baya bukatuwa zuwa ga kowa mun yi alkawari insha Allah a wannan satin a wannan makon a wannan rana za mu ambaci wasu daga cikin nassosi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke bayanin falalar wannan sura babu shakka hadisai masu tarin yawa sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke nuna girman sha'anin wannan sura da kuma falalarta ita wannan sura ita ce surar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce tana daidai da 1/3 na alqur'ani Imam al-Bukhari da waninsa sun fitar da hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace wani mutum ya ji wani yana karanta qul huwallahu ahad wato a sallar dare yana kuma maimaita ta a duk raka'a sai ya ji shi saboda haka da gari ya waye sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ga abin da ya ji wato kamar shi wannan mutum yana ga abin yayi kadan ta yaya zai yi qiyamul layli amma da sura guda daya tsakar dare ya ta maimaita ta haggarin Allah ya waye saboda haka yana karanta abin da yayi don haka yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa lalle ita wannan sura tana daidai da 1/3 na alqur'ani wannan sura tana zama sanadiyar samun gidan aljanna hadisi ya tabbata a cikin sahihaini bukhari da muslim hadisin na aisha radiyallahu ta'ala anha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani mutum ya jagoranci wata ir karamar rinduna sai ya zanto yana yi wa mutanen salimanci wato sahabban annabi da suke tare da shi a cikin sallah sai ya rika rufe karatunsa da qul huwallahu ahad yayin da suka dawo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka gaya masa abin da ya faru sai annabi ya ce da su ku tambaye shi dan me yasa yake yin haka suka tambaye shi sai ya ce da su saboda qul huwallahu ahad sifa ce ta Allah mai rahama kuma ni ina son in ga ina karanta ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji haka sai ya ce to ku gaya masa shi ma Allah yana son sa san wannan sura da kaunarta tare da imani da yaqini yana zama sanadiyar shiga aljanna ga wanda duk yake da wannan a tare da shi Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi ta'liqan haka nan Tirmidhi da waninsa sun fitar da shi da cikakken sanadi daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yace wani mutum daga cikin mutanen Madina yana jan mutanansa sallah a masallacin Quba sai ya kasance duk sanda zai musu sallah zai bude karatunsa wato bayan Fatiha zai karanta qul huwallahu ahad idan ya gama sai ya goye surar da zai karanta bayan qul huwallahu ahad haka yake musu a kowace raka'a sai suka taru suka yi masa magana suka ce da shi kana bude karatunka da qul huwallahu ahad sannan kana ga kamar wannan ba zai ishe ka ba sai ka hada da wata sura in ma dai ka tsaya a karanta ta ita kadai ko kuma ka kyale ta ka karanta wata sura daban sai wannan mutum ya ce a ni ba zan daina karanta ta ba in kuna so in muku limanci a haka in ci gaba idan kuma ba kwa so sai in kyale su kuma suna ganin cikinsu babu wanda ya kai shi a karatu babu wanda ya kai shi a ilimi don haka ba sa san a ce wani ne zai ja su sallah ba shi ba don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Quba ziyara sai suka je suka gaya masa ga abin da ya faru annabi yasa aka kirawo wannan bawan Allah ya tambaye shi me yasa ba za ka yi ba kamar yanda ƴan uwanka suke bukata me yasa kana ce mai ita wannan sura a kowace raka'a sai mutumin nan ya kada baki ya ce inni uhibbuha ina son wannan sura annabi ya ce da shi to san da kake yi mata zai shigar da kai aljanna ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad da jami'u tirmidhi da wasu littattafan hadisi hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana na taho tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yaji wani mutum yana karanta qul huwallahu ahad allahus samad sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ta tabbata abu hurairah ya tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mecece ta tabbata annabi yace aljanna wato aljanna ta tabbata ga wannan bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wasiya da karanta qul huwallahu ahad tare da qul a'udzu guda biyu safa da yamma hadisi ya tabbata cikin musnad al-imam ahmad da tirmidhi da sunan abi daud da wasu littattafai hadisin abdullah ibn khubayb radiyallahu anhu yace wata rana an yi duhun dare annabi sallallahu alaihi wa sallama bai fito da wuri ba muka jira shi a masallaci muna jiran ya zo mana sallah da annabi ya fito sai ya kama hannuna sai ya ce da ni ka ce sai kuma ya yi shiru sai wannan bawan Allah abdullahi ibn khubayb ya rasulullah me zan fada sai ya ce ka ce qul huwallahu ahad da kuma qul a'udzu guda biyu lokacin da yamma ta yi da kuma lokacin da gari ya waye sau uku ya ce in kai wannan sau biyu ya ishe ka a wata ruwayar a cikin littafin shu'abul iman na baihaqi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce takfika kulli shay da'i waɗannan sun ishe ka komai haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da karanta suratul ikhlas idan mutum ya zo kwanciya bacci hadisi ya tabbata cikin musnad imamu ahmad hadisin uqbah ibn amir radiyallahu ta'ala anhu ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna yace ya uqbah ibn amir bana sanar da kai surorin da suka fi ko wadanne surori ba da aka saukar a cikin at-taura da injila da zabura da alqur'ani uqbah ibn amir yace haka ne ya rasulullahi a sanar da ni Allah ya sanya ni na zanto fansa gare ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta mun qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas sannan ya ce da ni ya uqba kada ka kuskura ka manta su kada kuma dare yayi ka kwanta ka yi bacci baka karanta su ba uqba ibn amir ya ce tun daga ranan ban kara manta su ba kuma ban ƙara kwanciya bacci ba sai na karanta su haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana neman ƙarin lafiya ta jikinsa da kariya daga dukkan wasu ƙwanƙwamai da ita wannan sura ya tabbata cikin sahih bukhari da waninsa hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha tace idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wurin kwanciyarsa a kowane dare yakan hada tafukan hannayensa biyu sannan ya yi tofi a cikinsu sannan ya karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas sannan ya shafi duk inda hannunsa zai taba zai kai a jikinsa yana farawa da shafu kansa sannan fuskarsa sannan gaban jikinsa yana yin haka har sau uku a kullum Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya gama dawafi a dakin Ka'aba raka'o'i biyu da dawafi yake yi Annabi yana karanta qul huwallahu ahad yana kada raka'ar farko ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu kuma ya karanta qul huwallahu ahad haka yazo a cikin hadisin Jabir ibn Abdullah wanda yake bayanin hajjin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bankwana wanda Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karanta wannan sura a cikin sallarsa ta witri, kamar yadda ya tabbata cikin hadithin Ubay ibn Ka'b da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a sallarsa ta witri yakan karanta sabbih isma rabbikal a'la da kuma qul ya ayyuhal kafirun a raka'ar ƙarshe kuma qul huwallahu ahad. Wani hadisi ne tabbatacce da Abu Dawud at-Tayalisi ya fitar da shi da Imam an-Nasa'i da Ibn Hibban da Al-Baghawi a cikin littattafansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan surar da suratul fajr da suratul qul ya ayyuhal kafirun a sallar raka'atayn fajr, kamar yadda ya tabbata cikin sahih Muslim da waninsa. Hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko ta sallar raka'atayn fajr, a raka'a ta biyu kuma ya karanta qul huwallahu ahad. Babu shakka waɗannan surori guda biyu, suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun da kuma suratul ikhlas qul huwallahu ahad, surori ne guda biyu waɗanda suka kunshi ikhlasi da tauhidi, tsantsanta bauta ga Allah shi kadai kamar yadda suratul qul ya ayyuhal kafirun take nunawa, da kuma tsantsanta yin komai dan Allah kamar yadda qul huwallahu ahad take tabbatarwa. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bude aikin sa na yini da karanta su, wato idan yazo raka'atayn fajr wanda ita ce sunan raka'o'in da zai fara yi kafin sallar asuba, yakan bude wannan yinin nashi da karanta waɗannan surori guda biyu. Hakanan yana rufe yinin sa da karanta waɗannan surori wato sanda yazo yin sallar witri. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a hajji ma idan yayi dawafi ko a umara yayi dawafi raka'o'i biyu na dawafi yana karanta waɗannan surori guda biyu, qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun a raka'ar farko qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu. Saboda hajji wani aiki ne da yake alamta tauhidi na Allah subhanahu wataala, shi yasa Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake cewa raka'atayn fajr sunnah sunnatul fajr ita ce farkon aikin da bawa zai bude yinin sa da shi na wannan ranar, witri kuma shi ne aikin sa da bawa zai rufe wannan yinin da shi. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana sallar wato sunnatul fajr da kuma sunnatul witri, yana karanta waɗannan surori guda biyu ya bude aikin sa da tauhidi ya kuma rufe aikinsa da tauhidi. Babu shakka wannan sura suratul ikhlas sura ce mai girman sha'ani, idan bawa ya kasance a kowane lokaci yana karanta ta tare da tadabburi a cikin ma'anoninta da kokarin aiki da abinda ta kunsa da sanya shi a cikin rayuwarsa gaba daya, da kuma neman tallafi da taimako wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar wannan sura da wasu surori da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, babu shakka bawa zai rabauta rayuwarsa ta duniya da lahira. Allah subhanahu wa ta'ala muke roko da sunayensa mafi kyau da sifofinsa mafi ɗaukaka da ba mu zaman lafiya a ƙasanmu, ya kayaye mana dukkan wasu fitintunu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki cikin dukkan wani abin da ya fi ƙarfinmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya saisaita mana zukatanmu, ya cika mana zukatanmu da ikhlasi da tauhidi da nufin Allah subhanahu wataala cikin ayyukanmu shi kadai. Allah subhanahu wataala ya kinsa mana sanin addininsa, ya ba mu aikin ikon aiki da shi. Ubangiji ya ba mu ikon tuba da komawa zuwa gare shi da barin laifukan da za su fusata shi. Allah muke roko ya ba mu damana mai albarka, Allah muke roko ya ba mu damana mai albarka. Allah subhanahu wataala ya kawo mana arziki mai amfani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya tausayi da jin kai a cikin zukatan shugabanninmu. Allah ya sa musu tsoron ranar haduwarsu gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kinsa musu tsoron ranar tsayawa gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ya ba mu hakuri da juriya a bisa musu biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba, da kuma musulmi da suke Palestine da suke Gaza Yahudawa suke ragargazar su, suke kashe su ba dare ba rana, ba yaro ba mace ba tsoho ba tsohuwa. Allah subhanahu wata'ala ka kawo musu dauki, Allah ka kawo musu dauki, Allah ka yaye musu abinda suke ciki, Allah ka iya musu abinda yafi karfin su. Allah subhanahu wata'ala ka zama gatan su. Allah subhanahu wata'ala ka nuna mana kudirarka mai ban mamaki akan yahudu da waɗanda suke taimaka musu a ko'ina suke a duniya. Allah ka yi ragaraga da su, Allah ka daidaita su, Allah ka kaskanta su. Allah subhanahu wata'ala ka saukar musu da azabarka wanda babu mai iya kare su daga gare ta. Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka Ubangiji madaukakin sarki ka gyara halayen mu matasanmu. Allah ka gyara halayen samarinmu. Allah ka dawo da su zuwa ga turbarka. Allah ka kinsa mana hikima da tunani yadda za mu shawo kan matsalolin da suke addabanmu na lalacewar tarbiyya da gurɓacewar tarbiyyar matasa da abubuwan da suke faruwa a cikin jihohinmu na arewa. Allah ka kawo mana sauki. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.